sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an gudun lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawowa tare da Maryam Dauda. A cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau Litinin 27 wato 25 ga watan Afrilun shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya masana na ci gaba da tsokaci kan yadda 'yan siyasa ke saiwa sheka, inda suke ikirarin cewa hakan kan iya illa ga tsarin demokradiyyar kasar.
Mu kuma nan mafi yawanci abinda za ka gani, za ka ga lokutan mafi yawanci saboda zaɓuɓɓuka ne, ko kuma ina so in tsaya dan takara, ko kuma na kasa samun tikitin jam'iyya ta, saboda haka bari in koma wata jam'iyya.
To a jamhuriyar Nijar kuwa, kungiyar haɗin kan ƙabilun ƙasar ta gudanar da bikin bada tallafin kayan abinci da tufafi ga marayu, yayin da aka doshi bukukuwan ƙaramar sallah. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an diplomasiyyar Amurka za su fara koma Ukraine a wannan makon. Haka kuma Amurka za ta tura ƙarin taimakon soji don taimakawa a yakin da Ukraine ke yi da Russia. Kamar yadda a yau Litinin manyan jami'an Amurka suka yi alƙawarin ci gaba da taimakawa Ukraine din da kuma haɗa kan sauran ƙasashen duniya don su bada gudunmuwa. A Poland, bayan ziyarar da ya kai birnin Kyiv tare da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa wa manema labarai cewa yayin da Russia ke kokarin kai munanan hare-hare a wasu sassan Ukraine, 'yan Ukraine na da ƙwarin gwiwa kuma sun yi haka ne ta taimakon da muka samu musu daga ƙasashen duniya. Blinken ya ce shi da Austin sun gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da wasu jami'ai tsawon kimanin sa'o'i uku don nuna goyon bayan Amurka. Su kuma ci abin da Ukraine din ke bukata daga Zelensky yayin da ake ci gaba da rikicin. A yau Litinin, ofishin Zelensky ya ce tattaunawar ta kunshi tabbacin tsaro tare da agajin tsaro da na kuɗi ga Ukraine. A yau Litinin, kotun hukunta manyan laifuffuka ta duniya da ake kira ICC a takaice ta faɗi cewa a karon farko za ta kasance cikin tawagar ƙasashe da za su gudanar da bincike akan ko Russia ta aikata laifuffukan yaƙi ko a'a a watanni biyu da ta kwashe tana kai farmaki a Ukraine. Mai gabatar da ƙara na kotun ICC Karim Khan da manyan masu gabatar da ƙara daga Lithuania, Poland da Ukraine sun rattaba hannu akan yarjejeniyar gudanar da binciken haɗin gwiwa, a cewar wata cibiyar tarayyar Turai da ake kira Eurojust. Lithuania, Poland da Ukraine sun sanya hannu akan yarjejeniyar ne a watan da ya gabata don musayar bayanai game da laifuffukan yaƙi da ake zargi da cin zarafin bil'adama a yayin harin da Russia ke kaiwa a Ukraine. Tuni dai kan ya kaddamar da wani bincike na kotun ICC a farkon watan da ya gabata akan yiwuwar an aikata laifuffukan yaƙi a Ukraine, bayan da ƙasashe da yawa mambobin kotun suka buƙaci a gudanar da binciken. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar 25 ga watan Afrilu rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, wato yau kenan, don yin faɗakarwa akan yaƙi da cutar masassarar cizon sauro da ake kira malaria da Turanci. Wannan cuta dai na kisa sosai a ƙasashen nahiyar Afirka, ciki har da Najeriya. To kowane matakai hukumomi ke ci gaba da ɗauka a Najeriya don yaƙi da wannan cuta? Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Maiduguri.
Hakan gudanar da bukukuwa a matakai daban-daban a irin wannan rana na saboda tana da masu dauke da cutar. Sai dai a jihar Borno, ita ba ma da matsalar rikicin Boko Haram ta ce ta dauki matakai da daman gaske na ganin cewa ta shawo kan wannan matsala, wanda an sakan ta ce ta so magunguna kyauta don rabawa asibitoci daban-daban, musamman ma ga mata da kananan yara da ke fama da zazzabin cizon sauron da ya kai kiyasin mutane har sun kai 400. Mala Juniana Bitrus da ce commissioner kiwon lafiya na jihar Borno ta kuma ƙarin haske da ta yi game da wannan rana.
Gaskiyan shine gwamnatin jihar Borno ta yi iya kokari yanda za ta gan cewa ta kula da lafiyar jama'ar sa. In mun duba abubuwa kusan goma da shi gwamna ta yi magana banda ta wajen tsaro na biyu shine kiwon lafiya. So gwamnati ta yi tunani dun muna cikin wani hali mai wuya yanzu. Wani ma bai da lafiyan ba zai iya zuwa asibitin ba dun bai da kuɗi man da zai yi test ko kuma gwajin da muke fada balle ma ya saya magani. So gwamnati ta saya wayannan kayayyakin kayan da za a yi gwaji wanda zai nuna kana da wannan ciwo din, sannan kuma bayan haka za a baka magunguna kyauta musamman yara da mata. Wannan kuma za a raba magunguna ne zuwa kauyuka duk inda akwai clinic wanda muke ce da su primary health care clinic. Za a ba su wayannan magungunan kyauta, za a gwada su. Har a yanzu ma in an je kaman bari amfani da state specialist yanzu wajen yan awo matan mu yanzu in sun je a can ana gwada musu kyauta, wasu magungunan ma ana bayarwa kyauta. Gwamnati ta saya wayannan wanda ana raba ma mutane a camp a gidajen su, wanda kuma tana encouraging namu ko kuma tana gaya mana yana da kyau ko zaka yi hira da iyalinka da yamma a cikin gida ku shiga gidan soron nan kuna magana kuna jin juna.
Shi ma Alhaji Mala Waziri wanda ya kasance coordinator na hukumar yaki da zazzabin cizon soron cewa yayi.
So na farko abinda gwamnati take shine ta kare mutane daga cizon soron. Gwamnati tana da wata shiri na seasonal malaria chemo prevention, ake cewa ana bin gida-gida muna raba maganinnuka ma yara ƙasa da shekara 5 idan sun sha, saboda muna yin shi a damuna domin da damuna shine sauro suka fi yawa kuma zazzabin cizon sauron yake yawa. So kowane damuna wata hudu na damunan nan kowane wata za a bi gida a ba yaro magani. Shi magani ne in sun sha zai kare su insha Allah daga zazzabin cizon sauro. A cikin program na state malaria elimination program, ba a private hospital ba, a cikin asibitin gwamnati duka kyauta ake bayarwa. Gwamnati ta riga ta maida tallafi a kyauta ake ba
wani irin mutane ne
kowa da kowa na zazzabin da maganin gwaji kowan aka gwada shi a asibitin gwamnati a cikin program din wato kyauta ake yi.
Hakan samu yawaitar zazzabin cizon sauron ne lokacin damuna musamman ma irin angonin da ruwa ke kwanciya da kuma ake kokarin magance shi. Haruna Dauda Biyu, Maryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu a labaran duniya da kuka ji daga nan sashen Hausa na Maryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya masana na ci gaba da tsokaci kan yadda 'yan siyasa ke sauya sheka tsakanin jam'iyyu, lamarin da suke cewa zai iya yin illa ga tsarin demokuraɗiyyar ƙasar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batun.
A duk lokacin da aka kada gangar siyasa, kama daga zaɓukan makaman jam'iyyu ko na zaɓen fidda gwani ko na zaɓen kujerun gwamnati, 'yan siyasa za su yi ta rabon idanu dubin inda take da mai gare su. In babu biyan bukata sai batun canjin sheka, kamar yadda ya sha faruwa kuma yake faruwa a Najeriya a matakai daban-daban. Masana kimiyyar siyasa na ganin duk da yake canjin sheka dama ce ta dan siyasa, amma da yadda take faruwa a kasashe masu tasowa kamar Najeriya, tamkar ci gaba mai ginin rijiya ne ga tsarin demokuraɗiyya. Professor Abubakar Abdullahi masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto.
A waɗannan kasashen da suka ci gaba zaka isko akwai manhuhi da shiraruwa na gwamnati ko na jam'iyya waɗanda suna da tasiri kwarai wurin 'yan siyasa na su yi irin wannan canjin sheka. Mu kuma nan mafi yawanci abinda za ka gani za ka ga lokutan mafi yawanci saboda zaɓuɓɓuka ne ko kuma ina so in tsaya dan takara ko kuma na kasa samun tikitin jam'iyya ta, saboda haka bari in tuma in koma wata jam'iyya.
Duk lokacin da wani ɗan siyasa ya canza sheka zai bayar da dalili na yin haka, sai dai ba lallai ne dalilan da suke bayarwa ba su gamsar da jama'a. Akan hakan ne ma wasu 'yan Najeriya ke tsokaci akan canjin shekar da 'yan siyasa ke yi.
Sunana Abdullahi Mu'azza Saki. Babban abin da ke kawo wannan abin rashin aƙida ya daba 'yan siyasa Najeriya sun mai da hankali ga abin da biyan bukata su dudduwa da mutum ya hazuƙa ya daɗe cikin jam'iyya ko shaka takama da jam'iyya na da ya hangi yana ganin ba zai samu wata biyan bukata ba. Kai tsaye za ka ga ya tuma ya dawo nan inda shi ganin zai samu biyan bukata.
Sunana Abdullahi Shehu Jeli. Ya nuna cewa 'yan siyasa suna yadda aƙida ta siyasa, suna ƙoƙarin cika gurukansu wasu sun ka tsara.
Sunana Aminu Mame Gida da. To ai dole ne a samu haka nan saboda wani ana ya bata mai da shi ya koma wannan jafati dan wancan party ya hawanga.
Duk da yake canjin sheka bai rasa irin nasa tasiri ko amfani ga masu yin sa, sai dai illolin da yake da ga tsarin demokradiya yafi muni bisa ga amfanin sa. A cewar professor kimiyyar siyasa Abubakar Abdullahi,
duk lokacin da aka samu irin wannan yanayi dan siyasa ya tashi ya koma wata jam'iyya an yi mai alƙawarin la waɗannan da an makusantan shi a kusa tare da shi su ne za shi ɗauko shi baya waɗannan muƙamman. Saboda haka hawa yau wajiya siyasa ta Ubangida da yaro ne za ta shiga masu tasiri a siyasar Najeriya. Har gobe cin hanci da rashawa ba zai ƙare ba, domin shi yaron da aka baiwa kujerar ya san dalili da manufa da dalilin da yasa aka bashi wannan kujerar, ba wai zai yi kokari ne shi wa jama'a aiki da suke bukata ba.
Bisa ga tsarin siyasa ke gudana a Najeriya, ba mai cewa ga lokacin da 'yan siyasa za su kasance masu akida, musamman duba da cewa yanzu kusan shekaru 23 demokradiyyar Najeriya na gudana babu yankewa. Masana sun ce muddin ba tsari aka samar mai tabbatar da 'yan siyasa na bin akidar jam'iyyu so da kafa ba, to za a dawama bisa ga tsarin da ake akai yanzu, wanda kuma ke mayar da hannu agogo baya da tsarin demokradiyya a Najeriya. Muhammad Nasir, Murera Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a yayin da ake gab da kammala azumin watan Ramadana, kungiyar haɗin kan kabilun jamhuriyar Nijar ta gudanar da bikin ba da tallafin kayan abinci da tufafin sallah ga wasu gwamman yara marayu, domin ba su damar samun walwala kamar sauran yara a yayin bukukuwan karamar sallah da ke tafe. Daga Yamai ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya aika mana.
Ganin yadda rashin tufafin sallah da rashin abincin sallar ke jefa yara marayu cikin halin damuwa a irin wannan lokaci na tanadin kayan abinci da tufafin hidimomin murnar karamar sallah, yasa kungiyar haɗin kan kabilun Niger Le Nigerian Sunday Cousin wato NSA a takaice tunawa da waɗannan mutane da ke matukar buƙatar tallafin jama'a. Malala Wali Ali Jibo shine shugaban wannan kungiya.
Maraya ba shi ya zaba da kansa ya zama maraya, Allah ne yayi ya tsinci kanshi a wannan yanayi. Lalle ya kamata a dawo musu su yi shu'uri da cewa lalle ko da sun rasa uwaye ba su rasa al'umma ba. A bana an samu har uwayen marayun a musu kayan sallah, an kuma hudda kowane fami ta maraya za a washi kaman kuɗi na sefa shika 20 don ya samu yayi shirye-shirye na wannan sallah da za a yi.
Wata matar da ke rike da marayu biyar bayan rasuwar mijinta na daga cikin waɗanda suka karbi kayan sallah da kuɗaɗen sayan abinci a yayin wannan biki.
Barkacin dai marayun ya kai gaskiya mu dai bamu yi bukaka na tayi. Gaskiya mun gode ma Allah, mun gode ma dangin Annabi. Ubannin yara sun mutu sun bar mu da diya, amma kai jama'a ba ta bar mu ka koka ba gaskiya alhamdulillah. Kuma kungiya Allah Ubangiji ya kare bukakawa. Allah ƙara taimako zuwa gaba, kuma Allah taimaka duk wayan marayu, Allah sa su yi kaman mu su samu kaman mu alhamdulillah.
Sai wannan yarinya dake godiya da yawun takurorinta marayu.
Sunana Nana Aishatu Mansur Mamma. Mun samu kaya, riga da jip da takalma da hijabai kamar yanda ni ma na samu haka ƴan uwana maza da mata duka suka samu. Su maza sun samu shadda da takalma da hula. Nagode kuma naji dadi.
Jagorar wannan tafiya Hajiya Aishatu Ibrahim ta jaddada ci gaba da gudanar da irin wannan aiki na bada agaji ga mabukata, wanda ya kamata dukkan waɗanda Allah ya horewa su yi koyi da shi don ƙarfafa ƙauna a tsakanin al'umma.
Akwai ci, akwai sha, akwai sutura, akwai kuɗi, akwai alƙur'anai. Duka wannan mun tanada Allah Ubangiji ya ƙara ruhu asiri. Allah sa a ci gaba ana yin wannan abin ya rabbul alamin.
A wani bangare na wannan haduwa, shugabannin kungiyar ta NSA sun tattara malamai magada Annabawa domin saukar Alkur'ani mai tsarki a matsayin wata gudunmuwar neman bakin zaren matsalolin tsaron da suka addabi Niger da makwabta. An da ya kammala wannan zama na kungiyar haɗin kan kabilun Niger NSA da shan ruwan iftar, wanda shi ma ke matsayin wata hanyar ciyar da mabukata. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waka. amma da Allah yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda sanin sha'abin malafashi ya hada mana.
A Najeriya, rashin tsaron lafiya da dukiyar al'umma shine babban al'amarin da ya buwayi al'ummar kasar. Wannan matsala ita ce ta sanya manyan malaman addinai suka ta bada fatawa ga al'umma cewa su tuba su koma ga Allah a yawaita addu'o'i don samun taimakon Allah a kawo ƙarshen wannan lamari a Najeriya.
To babu shakka idan ƙasa ta samu kanta irin wannan hali na ruɗu, to abinda ake fara yi shi kowa ya koma ga Allah, kowa ya tuba tsakanin shi da Ubangijin shi. Na tabbatar muku aka koma istighfari, saboda haka wannan sai an koma ga Allah a yi ta istighfari. Wannan Annabi Nuhu yake gaya musu da suka shiga matsanci yake ku yi ta istighfari, Allah madaukin sarki zai karɓi tubanku, zai malalo muku arziki, zai ba ku dukiya.
Dan da haka na farko da a Nigeria su koma ga Allah cikin tuba, a yi addu'o'i da kuma azumi don a samu waraka. In mun roki Allah gafara zunubanmu da ayyukan da muke ba daidai ba, to Allah mai tausayi ne, mai cin kai ne, zai gafarta mana.
Aya cewa bin wannan fatawa ta sanya jihar Zamfara ta tura malamai 97 zuwa ƙasa mai tsarki don samun tabarakin goman ƙarshe na watan Ramadan don ya dace da daidai wannan dare mafi ɗaukaka na Lailatul Qadri, lokacin da ake amsar dukkan du'a'an al'umma. To amma wannan sai ya ɗauki hankalin jama'a suna ta bashi fassara daban-daban. To mataimakin gwamnan jihar Sanata Hassan Muhammad Nasiha ya fayyace manufa da kuma tsarin yin hakan a bana.
Mun samu alubale da dama, to alhamdulillah an sa malamai sun yi da sun yi bayani da sun ce ko ina aka yi addu'a ana asa, amma akwai inda aka yi hijira karɓa addu'a nan, akwai lokacin da aka yi hijira karɓa addu'a nan. Shi kuma ba mu da ba sa sabo ko da ba sa sabo mu ba. Alhamdulillah malamai da ke wani mun ba su ansa da cewa wannan sha'ani ne sha'anin da shayar masu nila, don haka wanda ke daji shi sani da daji ke mishuwa.
Na samu zanta da shugaban ayarin malamai jim kaɗan kafin su shiga jirgi don tafiyar.
To sunana Allah ran mai yasir Abdullahi Dalla Dalla Gutsau.
Na'am. Aka makalla wannan aiki da za ku tafi yin adda a kasar Saudiya, yaya kake kallon aikin?
To alhamdulillah kamar yadda ka sani cewa mai daraja gwamnan jihar Zamfara da Kaduna Muhammad Matawallan Maradun yana iya kokarin shi game da al'amarin tsaro na tabarbarewa sha'anin tsaro da ya addabi jihar Zamfara na harkar yan ta'adda. A bangaren mu mu alarmomi duk sati akwai zama da ake yi na addu'o'i da sauransu. Wanda kuma duk yana ba da gudunmawa kuma shi dai ya ɗauki da al'amarin. Yana ganin mun yi kusan sati 81, da kuma cikin ikon Allah watan Ramadana na shigowa, da kuma sai ya ce da alarmomi da malamai da limamai an ka ɗibe mu wajen mu 97 ƙwarai. To shi ne cikin ikon Allah ya tura mu ƙasa mai tsanki domin a roƙan ma jihar Zamfara Allah maɗaukin sarki a kan sha'anin tsaro da ya addabi jihar.
Shin ko yaya al'ummar jihar ke kallon wannan tafiya?
Sunana Abdullahi Muhammad Dada. To magana gaskiya wannan ita magana addu'a, kusan a ce a yi addu'a ba magana na adawa ko kuma gwamnati. Ce yanayin da ake cikin ƙasar nan ne dama ita ƙasa abinda ke buƙatar addu'a, domin abin ya wuce hankali ya wuce tunanin kowa. Shi yasa wannan abu da gwamnati ta yi mun ga cewa daidai kuma yana kan hanya, domin ita wannan ƙasa da an ka tura ƙasa ce mai tsarki, wanda a kowar da aka ce an ka tabbatar cewa in mutum ya addu'a wurin kamar karɓaɗɗiya ce. Kuma muna fata wannan abin da son kai kasance zama alheri ƙasa ga garin mu Zamfara da sauran dukkan al'ummar ƙasar nan. Ya
canka wa makota Bakori ta jihar Katsina, yan ta'adda ne suka kai wani farmaki inda har suka kashe wani haziƙin matashi ɗan banga mai ba da taimako gaya wajen tsaron lafiya da dukiyar jama'a. Wannan ƙarar harbe-harbe ne kuka ji a daidai lokacin da 'yan bindiga suka isa wannan gefen garin Bakori, kuma wannan lamari ya faru ne kamar da yadda wani wanda lamarin ya faru a gabansa ya faɗa mani. Ya dai buƙaci in suturta sunansa don dalilai na tsaro.
Wato wani layi nan layi da ake tsaye a low cost
su na sun tare shanu kuma kai kawo a aji shanu sun kai 200 to su waɗannan barayi ina jin shanu suka zo ma wanda suka zo na an karfe 9:30 mutane na tsawon wannan su gudare ma akwai dan banga dan kaman babba ne shi ana ce mai Buhari ya je ya zai wuce ma babur da yan bindiga shi yana irin patrol din nan sai ga su ana cewa ga barayi ne ya san ma ya zo cikin su ba sai yana cewa ina barayi to su da ganin haka kawai suka wani yaro bindiga sai harbe a ka ya harbe a kan wani yaro na kusa shi ma a aike shi suka harbe shi suka harbe kuma wani matashi a cinya to shi ne da yana asibiti amma su biyu da Allah ya masu rasuwa suna nan asibiti to da bani soja da ɗan sanda da ɗan banga suka zo aka taba ta kaci dan an kai minti 30 ana 44 da aka kora suka bi can wajen local houses ta gangare suka tsiri
jan hakan sai na tuntubi dan uwan mamacin dan samun cikakken bayani
to kaman dai misalin karfe 10 saura kura dai sai muka je harbe lokacin da muka je harbe aka rika cewa barayi sai shigo gari barayi sai shigo gari mutane waɗanda musamman yan banga da yan sintiri suka bazama to kuma Allah da ikon shi shi wanda Allah ya sa ɗaya daga cikin wanda Allah ya marasuwa sai je faɗa musu kai tsaye a nan wajen wancan unguwa da ake cewa Lopold nan wanda ake Lopold inji tsare ne to san da ya ga taron su ya ga ci ana suna ɗaya daga cikin mutanen unguwa Innocent Lee tsawa ya ce su wane ne nan yana faɗin haka kawai suka bude mashi wuta wannan shi ne zuwan su na uku a yankin sun zo wani ƙauye da ake ce ma Ayin Gauda gwam mai tandama sun ɗauki mata guda biyu da shanun huɗa da mashin wannan bai wuce sati guda ba kafin haka kuma sun zo cikin garin Lokos don suka ɗauki wata mata da ɗiyarta a cikin garin Lokos
wani dattijo da ke zaune a kusa da inda lamarin ya faru ya kara man haske game da yawaitar hare-haren 'yan bindiga a yankin nasu.
Ina shigowar tasu wato za ta kai kusan 5 ko 6 kenan a wannan akwai inda suka zo suka ta ɗauki wata mata ma da jaririnta duka bai wuce sati biyu ba jaririn har yau ba magana so ɗaya suka yi magana suka ce akan miliyan 20 bai iya badawa.
Mai ba da shawara kan harkokin tsaro ga gwamnan jihar Katsina Ibrahim Muhammad ya bayyana lamarin da cewa babban abin takaici ne musamman a cikin wannan wata inda ya kara da cewa
muna jajin kan al'umma abin da ya faru kuma muna alheri kuma zan yi tun da kan duk da ya dace bikin da lai a cikin azumin da tasu faruwa ba sai Allah ya ka.
Da kokarin da na yi na jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ya Citila. Can kuma a garin Kafur, 'yan bindiga sun kutse a cikin garin inda suka kashe sabon kansulan da aka rantsar mai suna Nasiru Bias. Sanjiya Malfashi, Murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To Allah ya kyauta, yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ana da ɗiraɗin yiwuwar ɗan wasan Najeriya Odion Ighalo ya koma Turai idan aka buɗe kasuwar cefanen 'yan wasa ta wannan bazara, inda rahotanni ke cewa tuni da wasu ƙungiyoyi biyu suka so mazawarcinsa. Tun a kakar da ta gabata ne rabon Ighalo da taka leda a Turai, sa'ad da ƙungiyarsa ta lokacin wato Shanghai Shenhua ta ƙasar Sin ta bayar da shi aro ga ƙungiyar Manchester United ta Ingila. To sai dai bayan kammala zaman aron, Ighalo ya koma Saudi Arabia a ƙungiyar Al Hilal a farkon shekarar nan ta 2022. Duk da yake dai yana da sauran shekara ɗaya a kwantaraginsa da ƙungiyar, mujallar wasanni ta Sky Sports ta ruwaito cewa ƙungiyar AS Monaco ta ƙasar Faransa da kuma Getafe da ke fafata gasar La Liga ta ƙasar Spain duk sun nuna sha'awar sayan ɗan wasan a wannan bazara. Monaco na son yin amfani da damar fafata gasar zakarun Turai domin samun Ighalo, a yayin da yanzu haka suke gyara zama a matsayin na hudu a teburin gasar Ligue 1 ta ƙasar Faransa, wanda zai ba su damar shiga gasar ta zakarun Turai mai zuwa. Duk da yake dai kungiyar PSG ta kasar Faransa ta sami tabbacin lashe gasar Ligue 1 ta bana, to amma kuma rahotanni na bayyana cewa ta kuduri aniyar sallamar mai horar da 'yan wasanta Mauricio Pochettino. Wasu majiyoyi sun bayyana cewa tuni da kungiyar ta soma tattaunawa da kocin Tottenham ta Ingila Antonio Conte domin maye gurbin Pochettino, wanda zai ci kungiyar kuɗi fiye da £10 million. Pochettino yana da sauran shekara daya kontragin ta da kungiyar inda ya sami nasarar lashe gasar league a shekarar sa ta farko to amma kuma hakan bai burge kungiyar ba nasarar lashe gasar ta bana dai ya baiwa kungiyar ta PSG damar daidaicewa da tarihin da kungiyar Saint Etienne ta kafa nazarta kowa a yawan lashe gasar wato karo na 10 kenan a Ingila kuma an cimma karshe na komawar dan wasan baya na kungiyar Chelsea Antonio Rudiger zuwa kungiyar Real Madrid ta kasar Spain tunda dai da dan wasan ya bayyana aniyarsa ta barin Chelsea inda rahotanni suka bayyana cewa har ma ya cimma yarjejeniyar kontragin shekara 4 da Madrid inda ake hasashen ya sami albashi mafi tsoka da ya nema a Chelsea kuma ya ga Real Madrid manyan kungiyoyi kamar Barcelona da PSG da Juventus duk sun taya dan wasan amma kuma ya fatali da tayin nasu yanzu aka ita kuma Chelsea din ta zuba komarta a farautar wanda zai maye gurbin na Rudiger dan kasar Jamus mai shekaru 29 a fagen wasan tennis kuma mutum na farko a duniya Novak Djokovic ya hadu da cikas a kokarin lashe gasar sa ta farko a wannan shekara bayan da mutum na takwas a duniya Andre Roblek ya doke shi a wasan karshe ta gasar Serbia Open a jiya Lahadi wannan ne karon farko da Roblek ya sami galaba akan Djokovic a tarihi ya kuma lashe gasar ta Serbia Open ta bana duk kuwa da dindin magoya bayan Djokovic da suka makare filin wanda ke buga wasan a kasar sa ta haihuwa wannan ne gasar farko da Djokovic ya so ya dora bayan fuskantar kalubale a wannan shekara tun sanda aka koro shi daga gasar Australian Open ta bana watan Janairu saboda saba kaidodin yaki da cutar corona Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka Abuja Nigeria
to albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin
sunana Mamunu Malam Ado a yanzu dai rayuwar matasa za a iya cewa alhamdulillah a bisa kan wasu shekaru da suka dan huce haka tunda yanzu gaskiya matasa sun dauki azumi da muhimmanci kasancewar yawan wa'azi suka da abubuwa da ake gaskiya alhamdulillah yawancin matasan za a same su sune gurin ibadu wani tafsir na alqur'ani mafi yawa duka matasa ne a gurin sannan kiyamul lailin nan da aka fara mafi yawanta duka kawai matasa ne za a iske kenan sun dauki abin da muhimmanci kuma suna yawan durin wanda za a je haka fada a gurin sanyi saboda rana azumi za a dauka matasa gashi na awaya suna karanta alqur'ani kuma wasu da qur'ana a hannun sa haka suna karantawa amma ma haka muke gaskiya tunda yanzu daga mun tashi kawun ba aiki ba daga mun tashi dama kawai karatun qur'ani ne sannan kiyamul laili muke jira kawai lokaci ya muje kuma lokacin tafsir muje wajen tafsir mu saurari tafsiri kawai abinda muka mai da hankali a kan shi dai musamman cikin wannan wata na Ramadan mai albarka ja hankalin da zan ma uwa matasa dai kamar yanda aka dauki abinda muhimmanci aka bada ƙarfi aka mu ci gaba da daukan abubuwan da muhimmanci saboda wannan wata ne mai albarka musamman kwana 10 nan da ya rage kene yana da kyau a ce matasa mun mai da hankali akan astighfari neman gafara ubangiji da roƙon Allah a dukkanin abubuwan da suka shige mu muna roƙon Allah sai ya kawo mu budi da albarka a cikin kasa duk wani matsala da ka zo ka dame mu sai Allah ya kawo mu saukin ta kenan wannan ibada ita ce zamu je mu kusanci Allah da ita dan mu samu warwarar dukkanin wani al'amuran mu da ya toshe mana
yanzu kuma ga labari a takeice
Jami'an diplomasiya Amurka za su fara koma Ukraine a wannan makon. Haka kuma Amurka za ta tura karin taimakon soji don taimakawa a yakin da Ukraine ke yi da Russia. Kamar yadda a yau Litinin manyan jami'an Amurka suka yi alƙawarin ci gaba da taimakawa Ukraine da kuma hada kan sauran kasashen duniya don su ba da gudunmuwa. A Poland bayan ziyarar da ya kai birnin Kyiv tare da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa manema labarai cewa yayin da Rasha ke kokarin kai muna
to masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe da Allah kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shiri da Allah kai wato da ƙarfe 6 na safe kenan agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi in za mu radin kowa da kowa ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya